الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم نساك سادوا أولا يمتشي لرانا لتنن يومنا 24 غوتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو دا دلي هدو دا أربعين دا هدو دا أربعين دا شدا واند كميك دي دي دا 20 دا هدو غواتا وكو ميلادية تا دبو بيو دا 20 دا بير أولا مسلا چي ويتالا البركة مسلا چنگو اللقا لكينا چكينغ رمبوچي أجهر بوچي أولا مجالسي دا مكي تفسير القرآني ميقرما واند كما منا چكينغ تفسير سورة النور wanda a yau ma za mu ci gaba da tafsirin aya ta uku a cikin wannan sura. A kafin mu shiga karatu, muna maraftar bakinmu da suka zo daga Kano a harar tawaga biyu, akwai tawagar su Malam Anas, akwai kuma tawagar su Komanda Salisu Umar. Muna musu maraba da zuwa, muna kuma fatan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba su ladan wannan tattaki. Allah kuma ya sa musu a mizani yadda suka zo lafiya, kuma Allah ya kai su lafiya. Su Malam Anas za su wuce Gombe, ko daga nan za su wuce Gombe wajen tafsirin da dan uwa Dr. Abdullahi Gadan Kaya. Muna fata Allah ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
الله سبحانه وتعالى يجي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Mazinaci baya aure sai da mazinaciya, wato karuwa, au mushrika, ko wacce take mushrika. Wazaniyatu haka nan ita ma karuwa. La yankihuha illa zanin au mushrik, ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki. Wa hurrima zalika ala almu'minin, kuma an haramta wannan akan mu'minai. Wannan ayar kamar da jiya muka fara tafsirinta tana daga cikin ayoyi masu rikitarwa wajen bayanin ma'anoninsu. Sheikh Al-Amin Al-Shanqiti yana cewa hiya akthar min as'abil ayati tahqiqan, wato tantance fassararta tana daga cikin ayoyi masu yashani. Mun yi fassara guda biyu. Fassarar farko, malaman da suka fassara zani da cewa ana nufin azani, ana nufin la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, wato mazinaci baya aure sai da mazinaciya, wato karuwa ko kuma mushrika. Wannan tafsirin farko kenan. Suka fassara yankihu da ma'anarsa ta aure. Fassara ta biyu kuma wanda suka ce la yankihu ay la yazni, wato mazinaci baya samun abokiyar zina sai mazinaciya ƴar uwarsa, ko kuma mushrika wadda ba ta da addini. Wannan su ne tafsirai guda biyu, kuma kowane tafsiri manyan malamai sun ambace shi, wato sun goyi bayansa. Kowane tafsiri akwai jama'a da dama da suka goyi bayan shi. Tafsiri na farko, wanda shi ne na buɗe Al-Qur'ana, na buɗe tafsiri na da shi, yana cewa aure ake nufi a nan, kuma ayar tana nuna cewa baya halatta ga mutumin da yake da kame kai ba lalatacce ba, baya halatta gare shi a ruwan da ba ta da kaman, wacce ba mai kame kanta ba, wata ƴar kwalta wadda take lalatacciya. Wato wa hurrima zalika, wato zalika nikah, alal mu'minin, an haramta yin irin wannan aure akan mu'minai. Yadda namiji ba zai aure macen da ba ta da kamun kai ba, aka haramta masa wacce aka santa cewa tana bin maza, haka nan shi ma ita ma mace aka haramta mata ta aure namijin da ta san yana bin mata. To wannan shi ne fassara ta farko, kuma ita ce fassarar da Zajjaj ya ambata, ita ce fassarar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya karfafa da almajirinsa Ibn Al-Qayyim da Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di da almajirinsa Sheikh Ibn Uthaymeen. Kuma an ruwaito ta daga magabata da dama, akwai ruwayar Abdullahi dan Abbas da ta yi daidai da wannan fassarar, hakan nan akwai ruwayar almajirinsa Mujahid wanda ta yi daidai da wannan fassarar, akwai ruwayar Sa'id ibn Jubair wanda ita ma tana daidai da wannan fassarar da Ata ibn Abi Rabah da Al-Hasan Al-Basri da Amir ibn Shurahbil Ash-Sha'bi da malamai da dama waɗanda suka goyi bayan wannan fassarar. Waɗanda suka yi fassarar farko kamar yadda ajiya karatu ya bayyana mana, suna ganin cewa idan aka fassara ta da aure za a samu iskali, musamman tunda aka ambaci mushrik da mushrika. In aka ce la yankihu illa zanin aw la yankihu illa zaniyatu al-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, in aka ce mazinaci ba zai aure wata ba sai wadda take mazinaciya ko mushrika, kaga kamar an nuna ayata halatta mutumin da yake mazinaci ya aure mushrika, wato musulmi wanda yake aikata zina kamar ayata halatta masa ya aure mushrika, ko kuma matar da take aikata zina kamar ayat ta halatta mata ta auri miji mushriki, tunda an ce wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Suka ce to kaga in aka fassara shi da aure, ayar za ta bada wata kofa kuma ta cewa an halatta namiji musulmi dan yana mazinaci ya auri mushrika, ko mace musulma dan tana mazinaci ya ta auri mushriki, wanda kuma an san wannan haramun ne qat'an, ayoyi da dama sun haramta wannan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu wal 'abdu mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum, sannan yace wala tunkihu al-mushrikati hatta yu'minna wala 'amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala kat ya haramtawa mu'minai maza su auri mata mushrikai, haka nan ya haramtawa mata mu'minai sa'uli maza mushrikai. Hakanan Allah ce wala tumsiku bi isabil kawafir, kada ku rike igiyar auren mata kafirai. Saboda ka ayoyi da yawa sun nuna haramci, to ya zamu yi mai ce wannan ayar a fassara farko kamar tana nuna halacci? Suka ce to shi yasa suka fassara ta da cewa azzani la yazni ibn azzani la yankihu illa zaniyatan, cewa ma'anarsa la yazni illa bi zaniyatin, wazariyatu la tankiya inkihuha ay la yazni biha illa zanin aw mushrik. Kace wannan shine abin da yasa suka zabi wannan fassara. Sannan kuma suka ce ayoyi da dama a cikin Alkur'ani suna nuna cewa an yarda a yi aure koda kuma matar da za a aura din ba ta da kamun kai. Allah subhanahu wa ta'ala cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum, wannan ya kunshi matar da take mai kamun kai da wacce ba ta kamun kai. Allah ya halatta mata tunda ya faɗi waɗanda ya haramta, babu irin kuma irin ta ciki. Hakanan da Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum, ku aurar da marasa aure daga cikin ku, ku aurar da marasa aure. Suka ce ya kunshi waɗanda suke kamammu da wanda ma ba su kamammu ba. Saboda haka da ire-iren wannan suka ce wannan yake nuna cewa fassarar wacce da suka yi ita ce daidai. Amma Sheikhul Islam kamar yadda jiya muka fara magana cewa ya nakashe waɗannan masaloli, inda muka ce za mu rairayo maganarsa, ya yi magana a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa a wajen shafi biyar, ina da mujalladi na 15 ne, ya yi wajen shafi biyar yana magana a kan wannan. To amma za mu a mujalladi na 23, shafi na 113 zuwa 117, za mu dunkule maganganunsa. Na farko yake cewa a Al-Qur'ani babu inda aka yi amfani da lafazin nikah yake nufin kawai aure, abin nan afwan yake nufin kawai saduwa ba tare da ma'anar aure ta shiga ba. Duk inda lafazin nikah ya zo Al-Qur'ani to za ka ga cewa yana nufin al-aqd, koda kuwa maganar tarewa ta shiga cikin ma'anar auren tunda daman aure ana yin shi ne saboda tare yace saboda haka kaga bai kamata a fitar da wannan ma daga sauran ire-irensa ba lafazzan da aka yi amfani da su alqur'ani ce la yankihu illa zaniyatan ana nufin al'aqd ana nufin daura aure duk da cewa wannan maganar zajjat ce ya dauka kuma Sheikh Al-Amin Shinqiti ya yi masa wato ta'akubi akan wannan inda shi yake cewa ai akwai inda aka yi amfani da kalmar nikah kuma ana nufin tarewa inda ya kawo ayat da take cewa fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan miji ya saki matarsa saki na uku bai halatta gare shi ba sai ta auri wani mijin ba shi ba sannan iya sake ta take da damar ta koma gurin mijinta na farko yace to kaga hatta tankiha anan ba ana nufin daura aure kadai ba ana nufin tarewa yace to kaga anan ba nikah din ake nufi ba tarewar ake nufi sannan ya kawo wasu abiyat daga cikin abin da ya karfafi ma'anar yace saboda hadisin hatta tazuqi usailatahu wa yuzuqa usailataki ce kaga tarewa ake nufi kenan da hatta tankiha zawjan ghayra sannan ya kawo wasu abiyat da larabawa da suke nuna cewa suka yi amfani da kalmar annikah suna nufin kuma tariya wato saduwa da mace to abinda ya kamata a lura da shi shine hatta fadar Allah subhanahu wataala da yace hatta tankiha zawjan ghayra baya nufin tarewa kadai ba tare da aure ba ai auren shine farkon abinda yake kasancewa kafin a tare kuma dukkan matar da aka yi mata saki uku sannan ta je ta yi wani aure na je kana yi ka amma aka samu kyakkyawar tarewa wanda ba za ta halatta ba misali ta yi auren mutu'a ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba ko kuma a yi auren abinan aure na at-tahlil samu wani wanda za a yi jinga da shi akan ya aure ta ta tare sannan ya sike ta ta koma gurin mijinta na farko shi ma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba ashe kaga ba tarewar kadai ake nufi ba ana buƙatar al-aqdus sahih a samu daurin aure wanda yake sahihi in ba sahihi bane to wannan ba zai halatta matar da aka saki uku ba ga mijinta na farko saboda kaga magana Ibn Taymiyyah dai tana nan cewa tankiha din tana nufin daurin aure dingantacce kuma daman shi daurin aure sabab ne abinda zai biyo bayan sa shine tarewar miji da matarsa sannan Ibn Taymiyyah yake cewa in aka duba dalilin da yake saukar da wannan ayar saboda shi fatawa ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine Marsal ibn Abi Marsal al-Ghadawi fatawa ce zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wata mata sun saba zaman daduro da shi a lokacin jahiliya amma shi yanzu ya musulunta amma ta biyo shi tana neman sa da lalata zai iya aurenta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa masa tambayar sa ba har sau uku sai daga baya aya ta sauka ta ce wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin annabi ya kirawo shi ya karanta masa wannan ayar sai to kaga wannan shine sababin saukar ayar sababin saukar ayar kuma shine buƙatar ayi aure ba kawai buƙatar saduwa ba buƙatar aure to kuma ba zai yi ba a ce sababin saukar aya bai shiga cikin ma'anar aya ba ya zanto sun yi hannun riga kenan ayat tana magana akan wani abu daban sababin ta kuma yana magana akan wani abu daban wanda wannan ba wani malami da ya tafadar haka sannan abu na uku Ibn Taymiyyah yake cewa har ila yau in kai fassarar da su masu fassara ta biyu suka yi da cewa azzani la yankihu ay la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika yace wannan tahsilul hasil ne ai kowa ya san haka kace mai zina baya zina sai da mazinaciya ba ta zina sai da mazinaci wannan ai kowa ya san wannan babu wani abu sabo da aka zo da shi wanda kuma bai kamata a ce haka ma'anonin alqur'ani suke tafiya ba saka ba da labarin abinda babu wata fa'ida a cikin sa babu wata fa'ida a cikin sa kamar kace al-akilu la ya'kulu illa ma'kulan wal ma'kulu la ya'kuluhu illa akilu ce mai kai kenan kaga ya zama abinda ya kamata a tsabtace alqur'ani daga irin wannan ma'ana duk da cewa Sheikh Al-Amin Shinqiti yayi masa itirazi da cewa to ai Abdullahi dan Abbas yana daga cikin waɗanda aka ruwaito sun fassara ayar da wannan ma'anar kuma Abdullahi dan Abbas ya fi ƙarfin a ce ya jingina wa alqur'ani wata ma'ana da bata dace da shi ba musamman ma kasancewar sa wato ya samu tagomashin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi masa Allahumma allimhu at-ta'wil Allahumma faqqihhu fi ad-din wa allimhu at-ta'wil ce to kaga ba zai yi ba a ce kamar sa ya dauki fassarar da bata dace a jingina ta ga alqur'ani ba sannan ana maganar harshen larabci ne shi kam ai ya tashi cikin larabci ko larabawa wadanda suke gangariya ba quraishi ne sannan kuma a lokacin larabcin bai lalace ba saboda haka kaga in ana magana a harshen larabci ne ba za a abin nan ba duk da cewa Abdullahi dan Abbas kamar yadda jiya muka faɗa ana yana da wata riwayar da ta dace da tafsirin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wadanda suke tare da shi saboda haka in an yi hujja da shi anan to za a samu kuma akasin wannan tafsirin daga Abdullahi dan Abbas da ya saba mu wannan sannan abu na hudu Ibn Taymiyyah yake cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace azzani la yakhu illa zaniyatan aw mushrika idan muka ce ana nufin zina wato mazinaci baya zina sai da mazinaciya yace wannan ma kuma ai idan muka lura akwai sanda mazinaci zai yi zina da wanda ba mazinaciya ba zai iya yi wa ya zina da wanda ba mazinaciya ba kamar misali ya tilasta mata wanda aka tilasta mata akai mata fade ba a kiranta mazinaciya ita kuma ayat ta ce la yakhu illa zaniyatan in kace la yazni illa bi zaniyatin to ga wata wanda ba mazinaciya ba kuma ya zina da ita kaga ayar ta samu tangarda sannan ita ma za a iya samun wata wanda za ta samu wani ta tilasta shi ta sa wasu kanti su rike makami ko dai ya lalata da ita ko su kashe shi da zamana an masa barazana da rayuwarsa to kaga anan shi ma ba ka kira shi mazinaci saboda shi ma mukrah ne wanda aka tilasta ne to kaga ashe in ka fassara shi da wazaniyatu la yankihuha ay la yazni biha illa zani to ga wani yayi zina da azzaniya amma kuma ba za a kirawo shi zani ba sannan abu na biyar Ibn Taymiyyah yake cewa ayar ba za a ce wai tana magana akan haramta zina ba domin haramcin zina wani abu ne da musulmi sun dade da saninsa kafin wannan ayar akwai ayoyi da suka zo a wasu surori wanda aka saukar a Makka wannan sura ce madaniya shekara ta hudu wasu ce ta biyar wasu ce ta shida aka saukar da ita to amma akwai muna da su cikin suratul an'am a cikin suratul isra Allah subhanahu wataala yayi maganar haramcin zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan sura ce makkiya haka nan a cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yaznun kaga ita ma sura ce makkiya ashe musulmi sun riga sun san cewa daman an haramta zina kaga karshen ayar yazo da cewa hurrima zalika ay wa hurrima zina ala almu'minin zai zama kamar tahsilul hasil ne abin da sun riga sun san shi a kuma ce musu an haramta musu shi daman ai kuma sun san haramun ne tun kafin wannan lokacin sabanin a fassara ta biyu ne a fassarar ta farko da muka fara da ita cewa la yankihu ana nufin al'aqd wato daura aure ba zai auri matar da take mazinaciya ba ko mu'mina kamammiya ba za ta auri mazinaci ba kaga wannan wani hukunci ne sabo za a cewa hurrima zalika ay zalika nikah ala almu'minin an haramta irin wannan aure ga mu'mini kaga sabuwar ma'ana ce wacce take ba ba su san hukuncin ada ba musamman ba idan muka dubi asalin dalilin saukar ayar sannan kuma abu na shida yake cewa da Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ambatar mushrik da mushrika a cikin wannan ayar yana nuna cewa ba wai kawai ana maganar zina bane tunda ana maganar zina da wanda yake musulmi da wanda yake take mushrika da wanda ya zina sunan shi zani ba sai an kira wanda mushrika ba wannan taksimin zai zama ba ya da fa'ida domin in ya zama na musulmi in yayi zina sunan shi mazinaci mushriki in yayi zina sunan sa mazinaci, to me amfanin a ce aw mushrik ko aw mushrika? Zai zama ba da fa'ida, tunda azani zani sawa'un kana mushrikan aw ghayra mushrik, duk sunan shi mazinaci. Saboda zai zama akwai ambaton wani lafazi wanda zai zama hashu ne wanda yunazzahu kalamullahi azza wa jalla, ba za a jingina wa Allah irin wannan ba. Sannan abu na bakwai yake cewa idan muka lura a ayar farko azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, wato aya ta biyu kenan, aya da ta gabaci wannan, zaka ga a kanar ai ta nuna haramcin zina, tunda har ma an sanya haddi, har sai an bambaci haddi ga wanda aka samu yayi wannan laifin, an ce fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. To kaga kuma a dawo a sake aya ta biyu ita ma ta sake bayanin haramci, kaga zai zama kamar ana magana ne kuma ana sake maimaita ta a lokaci guda a wuri guda, wanda wannan ba usulubin alqur'ani bane. Sannan yayi ta'liki akan waɗanda suke cewa ita wannan ayar mansukhiya ce, an soke ta da ayar wa ankihul ayama minkum, wanda ita ma tana cikin wannan suratul nur, za mu zo kanta aya ta 32. Yace wannan magana dha'ifun jiddan, magana ce mai rauni kwarai da gaske, magana ce mai rauni kwarai da gaske. Saboda yana cewa shi wannan haramcin ai saboda wata sifa ce arida, wata sifa ce da ta samu ta faru ga ita matar aka haramta aurenta, waccan kuma ayar tana magana ne akan ai aurar da marasa aure, amma bata faɗi sifofin wanda za a aura da wanda ba za a aura ba. Ita ayar ba wannan take magana ba, magana take akan ubarni ne cewa a aurar da waɗanda ba su da aure, ba tana maganar waye kamata a aura ko yaushe ne kamata ka auri mace ba, ba wanda take magana ba. Yace da Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, matar da take cikin ihrami, ai kaga ba za a daura mata aure ba, dole sai ta fita daga ihrami. Haka nan matar da take idda, an sake ta tana idda ko tana takaba, kaga ita ma ba za ka ce a daura mata aure ba ko a aure ta sai ta gama wannan. To haka nan ita ma wannan sifa ce arida, wata sifa ce ta bujuro a kanta, ta cewa an same ta da laifin wannan, ba za a aure ta ba sai ta tuba. Ai dama abinda suke nufi cewa in tana cikin wannan kwamacala bai halatta aure ta da wannan kwamacala ba, ya kamata in har mutum yana son ya aure ta to a tabbatar ta tuba ta daina. To kaga daidai yake da matar da take cikin idda a ce ka a aure ta har sai ta gama idda, ko matar da take cikin ihrami aka ce ka a daura aurenta har sai ta sauke ihramin ta, ta gama hajjinta ko umaranta. To kaga wannan ba za ka ce wa ankihul ayama ta shafe wannan hukuncin ba, to haka shi ma wannan hukuncin, shi yasa yace wannan hukuncin yana da rauni kwarai da gaske. Hadisin cewa mutumin da yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna imraati la taruddu yada labisin, hadisin Abdullahi dan Abbas, cewa matata ba ta mayar da hannun mai tabawa, da zai kawo hannunsa dan ya taba ta ba ta mayar da hannunsa, ba ta tura hannunsa ba, wanda wasu suka dauke shi akan cewa tana ba da kanta ga wasu maza, haka suka fassara hadisin. To shi ne Ibnu Taymiyyah ya fara da cewa da farko dai hadisin malamai sun raunana shi, kuma a jiya da muka yi magana akan sa mun faɗi cewa Nasa'i ya fitar da shi amma ya raunana shi. Haka nan Yahya ibn Sa'id al-Qattan shima ya raunana shi da cewa hadisi ne mursal. Haka nan Abubakar ibn al-Arabi shima ya ce hadisi ne bai tabbata ba. Haka nan gabanin sa al-Qasim ibn Sallam Abu Ubaid shima ya ce hadisun ne la yasbut, bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad yana cewa hadisun munkar, hadisi ne munkar. Shi yasa Ibn Taymiyyah shi ma sai ya fara da wannan ansar, cewa hadisin la taruddu yada lamis hadisi ne wanda yake malamai sun raunana shi kamar Nasa'i da Ahmad, saboda haka fala taqumu bihi hujja fi mu'aradati alkitabi was sunnah, ba zai yiwu a kafa hujja da shi ba wajen ayi mu'aradar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan yayi abin da ta malinta ce walau sahha, koda ba ya inganta to ba daidai bane a fassara la taruddu yada labisin da cewa tana neman maza ko tana zina. Yace wannan ita kanta fassara ce mai rauni, domin al-labis ce kai la ya la taruddu yada labis, ba ce kai tana abin nan ba. Akwai yace akwai wasu mutane, akwai wasu mata da zaka samu za su zama ba su da kame kai, amma ba wai yana nufin cewa suna lalata ba. basu da kame kai za gan suna shi takudi ruwa da maza za gan suna wasu harkoki amma a dabi'ar su kuma basa irin wannan fajirci yace to irin wannan lokacin da mutumin da yazo ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ta Annabi ya nuna ya rabu da ita ya nuna shi yana sunta bazai rabu da ita Annabi yace istabte biha ku ci gaba da zama haka ce to kaga anan ba za a ce ya tabbatar da shi akan ya ci gaba da zama da matar da take karuwa ba sannan yace har ila yau idan muka dauki karban lams al-lams da mulamasa idan ana nufin saduwa da ita to ba a ka mata kaidin hannu ba a sa kalma yadu a tare da ita aula masu bindisa bace aula masu bindisa bi aidikum ba sauran kalmar yad tana nuna cewa lamsu din nan hakikanin abin da ake nufi kenan shine tabawar kamar yadda Allah ke cewa law nazzalna alayka kitaban fi qirtas falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihr mubin kaga falamasuhu bi aidihim ana nufin tabawa da hadu da zamu saukar musu da alqur'ani wani littafi a cikin takarda su taba da hannunsu kaga lamasa tazo amma kuma an yi mata kaidi da tabawa da hannu to haka nan ma yace la taruddu yada lamis saboda haka fassara shi da ma'anar cewa tana karuwanci yace wannan shi ma ba daidai bane ibnu al-qayyim alayhi rahmatullah yana daga cikin waɗanda suka goyi bayan fatawar malamin sa kwarai da gaske cikin littafin sa igasatul lahfan yayi doguwar magana inda a ciki yake nuna cewa halin zina hali ne wanda yake da buri kwarai da gaske hali yake cewa walamma kana hadha halu zina kana qariban li shirki fi kitabillahi azza wajal ajiya muke maganar irin girman sha'anin zina shi yasa Allah subhanahu wataala yake hada haramcin ta da haramcin kisan kai da muka ambaci ayoyi biyu da suke magana akan wannan to haka da yake cewa tana kusa wajen girman sha'ani da shirka da Allah subhanahu wataala babbace daga cikin kaba'ira yace to wannan aya magana mafi inganci ta malamai aya ce muhkama aya ce wanda hukuncin ta yana nan babu wani abin da aka canza na hukuncin ta lam yansakha shay'un ba abin da ya shafe wannan aya wahiya mushtamilatun ala khabarin wa tahrim aya ce da ta kunshi ba da labari kuma ta kunshi haramci wato labari ne amma kuma yana kunshe da ma'anar haramtawa walam yati man idda'a naskaha bi hujjatin albatta duk wani wanda ya taba da'awar cewa mansukhiya ce bai kawo wata hujja ga karfa ba yace wallazi ashkala minha ala kathirin min an-nas wadihun bihamdillahi ta'ala abin da ya rikitar da mutane da dama masu tafsiri a game da ita yace shi a gurin sa abu ne wanda yake a sarari ba wani abu da shi ya rikita shi fa innahum ashkala alaihim abin da ya daure musu kai a cikin ayar azzani la yakiu illa zaniyatan aw mushrika hal huwa khabarun aw nahyun aw ibaha labari da yake bayarwa ko ku a hali ake yi ko ku halattawa ce to wannan shine suka kasa tantancewa labari ne ake bayarwa azzari la yakiu illa zaniyatan aw mushrika kaga wanda ba a hali a waki yana da cewa ba haka bane tunda ana samun wanda yake tantirin lalatacce amma kuma matar sa mutum ya kirki saboda haka kaga ba labari bane da labari ne to za a samu abin da ya saba wannan labarin to hali ne in hali ne to zai zama kamar kenan an gaje ma wanda aka hana ya auri wata an yarje masa kenan ya auri wacce take mushrika wanda kuma suka ce wannan akwai iskali koko ibaha halacci ne fa inna hadha khabaran qad ra'ayna kathiran min az-zunati ka'fi fa in kana khabaran idan aka ce labari ne yace to mun ga da dama daga cikin wato maza wadanda suke masu kame mata masu kame kai mun ga mazinata da yawa suna auren mace mai kame mai kamun kai muna ga wannan wani lokaci ma kamar yadda abin da yake faɗa al-Alusi a cikin littafin Saruhul Ma'ani yake cewa inda ma suka gani wani lokaci su waɗannan lalatattun sun fi kowa wato kaffa-kaffa wajen wacce za su aura saboda su suka san tsayar duniyar da suke rayuwa a cikinta saboda haka sai ka ga sun fi kowa guje ma wani wanda aka dan taɓa mutuncinta ko aka ban ba da labari a kanta kai hatta ba ita ba ma koda wata wadda take da dangantaka da gidan zaka cewa sun ki yadda su aure ta ce mun ga wadannan da yawa je alusi kamar da ke cikin ruhul maani to shine nan yake cewa wa in kana nahayan fa yakulu qad naha zani an yatazawwaja illa bi zaniyatin aw mushrika fa yakulu nahayan lahu an nikahi al mu'minati aw afaif idan kuma ka ce hari ne to kamar an ce duk mutumin da yake mazinaci ne kai ya auri wata an haramta masa ya auri wata sai wacce ke mazinaciya ko mushrika amma bai halatta ya auri wacce bai kame kai ba to shi ma wanda ya zama musu iskali domin suna ganin kamar ga ayoyi nan da suke nuna cewa wa uhilla lakum ma wara zalikum da za a ce an haramta masa wa ibahatan lahu fi nikahi al-mushrikati waz-zawadi kuma sai zanto a daidai lokacin kuma an haramta an halatta mishi ya auri mata wadanda suke masu mushrikai ko masu zina to shi da yace wallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid zalika qat'an yace to amma duka wadannan abubuwan da suke ta fada ba su Allah yake nufi ba falamma ashkala alaihim zalika talabu lil ayati wajhan yasihu hamluha alaihi yayin da suka kasa gado yaya al'amarin yake sai suke ta binciken ma'anar da za su ba wa ayar wasu daga cikin malamai yace wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin alwatu shine saduwa kamar yadda muka yi bayani a cikin a fassarar da ta gabata to shine ibnu kayyim yace wannan fassara bata yi ba kuma bai kamata a jingira irin wannan fassara zuwa ga maganar Allah subhanahu wataala ba a ce azzari la yazni illa bizaniya ce wace fa'ida ce take cikin bada irin wannan labari to su kansu yake cewa yayin da jamhur suka ga cewa wannan fassarar ta zama ba ta da ma'ana sai suka bijire mata yadda shi ibnu kayyim yake cewa a'radu anha sannan kuma yace wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ayar duk da cewa lafazinta lafazi ne am ya kunshi dukkan wani mai zina da dukkan wata mai zinaciya amma kuma ma'anarsa ma'ana ce khas lafzun am ne lakin urida bihi alkhusus ana nufin waɗannan da abin ya shafa wato wani mutum ne da wata mata su Allah yake magana akan su ba ana nufin kowa da kowa ba wato suka ɗauki ayar suka ɗabbaka ta akan shi wannan da yake tambaya kawai da wanda ake bada ansa da wanda yake tambaya akan ta ake bashi ansa akan wannan ce su kadai abin ya shafa wato Marsad ibn Abi Marsad da kuma ita wannan mata Anak su kadai abin ya shafa yayin da ya musulunta ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Annabi ya ce kai ya aure ta to kaga wannan ma fasidul ma'ana ne wannan hamlin duk da wasu daga cikin malamai sun ambace ka amma ma'ana ce ba ta da kyau saboda me saboda in ka ce ayar su take nufi shi dai Marsad ibn Abi Marsad ya musulunta sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tuba daga wannan abin da da yake yi lokacin yana jahiliya duk ya bari a ce kuma aya ta sauka tana nufin shine azzani din kaga ba zai yi ba ka sanfanta shi da cewa kuma azzani dan ya ce ta azzani in ka ce azzani ana nufin su waɗannan mutane shine azzani din kenan bakon ya zama lafazin ta ne khas abin lafazin ta am kuma ma'anar ta am ce tana nufin duka kowanne mazinaci ba wai ana magana ne akan shi wannan mutum kadai ba abinda shi wannan sahabi zai amfana daga wannan ayar shi ne ya gane cewa haramun ne ya yi wannan auren ya fasa yi amma kalmar azzani ba za ta daskata a kansa ba domin duk wanda yake laifi ya tuba ya daina to ba a ci gaba da kiran shi da sunan mai wannan laifin barawo ne ya taba sata an hukunta shi ya tuba ya daina a zama mutumin kirki ba za a ci gaba da kiran shi a sariku ba ba a ci gaba da kiran shi a zabin nan saboda haka daukan ayar a takaita ta akan su waɗanda abin ya shafa wannan shi ma ba daidai ba ne wasu suka ce mansuka ce ita ma ibnu kayyim ya ce ba haka ba ne ya ce wannan maganar ba ta fi kowace ba ce to shi ne sai ce to in aka ce to meye ma'anar ayar sai ya ce ma'anarta wallahu a'lam anna almutazawwija wanda duk zai aure umira an yatazawwaja almuhsana alafifa to ana bashi umarnin ya tashi aure ya auri matar da take kamabbiya wato mai kamun kai wacce ke kammalalliya wa inna ma ubiha lahu nikahu almar'ati bi hadha ash-shart an halatta masa ya auri mace amma fa tazanto ta cika wannan sharadi ta zama to mace ce kamabbiya كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة شي كمر يدى الله سبحانه وتعالى يأبج ون شرق أسورة قدابي سورة النساء إلى سورة المائدة شكل سورة النساء الله جاء من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أقف من لم يستطع منكم طولا ودى بيسامدوك ير دزي أولي ما تدتك محسنات المؤمنات ما تد ما تدتك المحسنات كتنقبوك ممو مؤمني با تو ينمو باي ينمو باي واي أولا to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi maganar ya sa sharadin al-ihsan ta zama mata ce katan kame kanta wacce ke kawwabbiya sannan a cikin suratul maida da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun wal muhsanatu minal mu'minati Allah ce da mata wadanda suke an halatta muku mata wadanda suke katangaggu kamammu shiryayyu to kaga yace wannan sharadi ne aka sa wa duk wani wanda zai aure ya tabbata wacce zai aura mace ce wacce ke da kamun kai wal hukmu al mu'allaqu ala shart yantafi inda intifa'i duk sanda aka alakanta wani hukunci da wani sharadi to duk sanda aka rasa sharadin shi ma hukunci ya kauke nan sharadin Allah ta yi hukuncin yin aure da cewa ta zanto matar da za aura ta kirki in an zanta zan ba ta kirki bace wannan halaccin yin auren ya kawo wal ibahatu qad ulliqat ala shart al ihsan fa idha intafa al ihsan intafat al ibahatu al mashrutatu lahu mashrutatu bi zarar aka rasa wannan kamewar to shikenan wannan halaccin yin auren ko halaccin auren dashi ya kawo fal mutazawwij to wanda ya tashi yin aure إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله هو دي يدد وأنه كنش إن الله شرع أنت يدد زيبي كنش شرع الله وأن الله سبحانه وتعالى شرع أنت هكذا من ذنس شرع أنت أو لا يلتزمه كو يجيب زيبي با فإن لم يلتزمه إن يجيب زيبي با يتترى يواتر يجيب يدد با فهو مشرك لا يرضى بنكاهه إلا من هو مشرك مثله to wanda zai zama mushriki ne ba wanda zai yadda ya aure shi sai wanda yake mushriki dan uwansa wato sai wacce take mushrika ir uwarsa tunda har ya ce yayi watsi da hukuncin Allah ya ce bai yadda da shi ba za zama mushriki to kaga ke da wanda za ta aure shi sai dai ir uwarsa mushrika amma ba wacce ke mai kame kai ba wa idil tazabahu kuma ya yadda cewa shari'ar Allah ce bai ƙaryata ba amma kuma sai ya je ya saba sai ya auri wacce ba wadda take mai kame kai ba lam yasihha nikahu to auren sa bai yi ba ya zama fa yakunu zaniyan kaga ya koma mazinaci anan ibnu al-qayyim ya hada wannan dan kalmar zanin aw mushrik da fito ko zaniya aw mushrika wato ko dai wanda yake ya ki yadda da hukuncin Allah kaga ya zama mushriki shi da zai yadda da wannan auren ko kuma wacce take ko kuma wanda yake ya yadda da hukuncin Allah amma kuma ba zai yi ba to in aka yi auren suka zauna a haka ya zama mazinaci wannan shi ne abinda shi Ibnu Qayyim duk da cewa naga shaqiq yana cewa anan kamar maganar Ibnu Qayyim tana bude kofa kamar yace an halattawa musulmi a wurin cike mushrika wanda ni ban fahimci haka a cikin maganar sa ba da cewa maganar da shi shaqiq yayi wa taliki ita ce wanda yayi azadil ma'ad azadil ma'ad din ma kuma na duba ban ga inda maganar Ibnu Qayyim ta nuna haka ba saboda haka yace to kaga anan hikimar a haramta auren macen da take ba kamabbiya ba abu ne a fili hikima ce a sarari saboda mace firash na farko dai darajar mutun kansa a ce yana auren macen da take ballagaza karuwa shi ma darajarsa ba ta dace da wannan ba domin duk inda aka tashi zage shi a da can suna son su kai karshe wajen zagin mutum sai a ce da shi ya zauji qahba qahba ita ce albaghi ya mijin karuwa to an kure wajen a gaya masa bakar magana sai ka ce to musulmi ku an haramta muku irin wannan aure ka ku ce za ku je ku yi wannan aure to sannan yake cewa daga cikin abin da zai kara fito maka da hikimar haramcin wannan kuma ka fahimci cewa wanda bai dace shari'a ta kyale ba, bai dace a ce shari'a ta kyale mutanen kwarai, mace ta kwarai, abin da mutum na kwarai ya je a wuri macen banza ba, ko macen banza ta auri namijin banza, macen kwarai ta auri namijin banza. Ya ce anna hadhihi aljinaya min almar'a ta'udu bi fasadi alfirash wa fasadi alnasab, idan ya zanto matar ita ce ta banza ya je ya auro ta, to za ta bata masa gidansa na aure, za ta bata masa gidansa na aure, za ta lalata nasabar da take cikin gidansa, domin me? Domin za ta kawo masa ƴaƴan da ba nashi ba, wataƙila ta gauraya da nashi. Ya zanto wasu daga cikin ƴaƴan da suke dangantuwa da shi ba ƴaƴansa ba ne, wanda abubuwa da yawa kuma za su faru a kan wannan da tarattaba alaihi ashiya. Daga ciki akwai almahrabiyya, duk wanda ya taso da kannansa mata da abin nan kaga maharamai ne, to amma aka shigo da wani wanda yake bako, kaga ya shigo da wani wanda ba maharabi ba, ya shiga cikin wadanda ba maharamansa ba, amma kuma saboda an shigo da shi ya gaure, kaga an samu maharamiyya inda babu ita. Sannan kuma abin da ya shafi miras, abin da ya shafi miras gado, tunda nasaba da zarar an danganta shi zuwa ga ubansa zai ci gadon ubansa, alhali kuma ba ya da gado a cikin gidan, kuma shi ma in ya mutu ubansa zai ci gadansa ko ƴan uwansa su ci gadansa, tare da cewa ba ubansa bane su ba ƴan uwansa bane, kaga nan ma an samu rikicewar abin nan. Tana yi wa wanda yayi cikin aka kawo shi nan ya zama yana da wata ƴa, ya je gidan can ya nemi ƴar wancan gidan, kuma kaga nan ma an ƙara samu kuma wata barnar. Saboda haka ashe akwai barna da yawa wanda ya kamata a ce shari'a ta toshe wannan tun kafin ta faru, wanda ta bangaren matar kenan. Yace wa zina yufdi ila ikhtilat al-miyah wa ishtibah al-ansab fa min mahasin ash-shari'a tahrim an-nikah az-zaniya hatta tatuba wa tastabri. Saboda haka yana daga cikin mahasin na shari'a, wato abin da ya shafi kyawawan abubuwa da shari'a ta zo da shi a ce shari'a ta haramta irin wannan aure. Sannan ta bangaren shi, in ya zanto shi bangarensa shine lalataccen, ya zama da shine lalataccen, shine wato mazinacin. In ya auri wacce take afifa, to za ta zama asira a gurinsa, za ta zama kamar yayi garkuwa da ita, zai zama shi ke da fada a kanta, shi ke da iko da ita. To a ce kuma wani wanda yake fasiki ya mai da wata wacce ke mutumiyar kirki a ƙarƙashinsa, yana jujjuya ta yadda yake so, akwai hadari kwarai da gaske, kuma ba za ta iya ƙoƙari yadda za ta iya kwatar kanta ba, saboda kasancewarsa namiji, ita kuma kasancewarta mace. To shinkiɗi, duk da cewa maganganunsa suna ɗan nuna ya fi karkata zuwa ga maganar masu cewa ana nufin abinnan, ana nufin zinar ba ana nufin aure ba, to amma shi da kansa kamar yadda muka ce, ya ce wannan aya tana daga cikin ayoyi masu wahalar sha'ani, ya ce duk yadda ka so ka fassara ta, to sai ka dan yi wani abu da yake da alaka da ta'assub, wato ka markwada wata ma'ana wadda watakila ba haka ya kamata ba. To shi ne ƙarshe sai ya tafi akan cewa lafazin annikah lafazi ne mushtarak, kuma haka ne, tana daga cikin alfazul mushtaraka, tana zuwa da wannan ma'anar, tana zuwa da wannan ma'anar. To yace to kuma inda Ibn Taymiyyah ya kaito daga sauran malamai cewa alfazul mushtaraka ana iya daukan su akan duka ma'anonin su, to anan sai wani tawili yace shi kansa tawili bai fanta masa a rai ba, amma dai shi yana ganin shi ne kawai abinda zai iya fada, shi ne ya zamana duka ma'anonin guda biyu, da ma'anar daurin aure da ma'anar abin nan saduwa, duk ta hadu a cikin ayar. Sai ya zamana inda aka ce azzani la yankihu illa zaniyatan, ana nufin auren illa zaniyatan aw mushrika, nan kuma ana nufin saduwa, saboda kai ya zama ya halatta auren abin nan. Wa zaniyatu la yankihuha, nan ana nufin auren zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik, nan kuma ana nufin saduwa. An kula yadda ya harhada abubuwan duka ya. To shi ne yace wa hadha huwa nau'ut ta'assuf alladhi asharna lahu wal ilmu inda Allah ta'ala. To ba ni ina fi gamsuwa da ra'ayin ra'ayin masu cewa azzani din ana yankiho ana nufin aure yankiho la yankiho illa zaniyatan ba zai auri wata ba sai wacce ke mazinaciya ba zinar ake nufi ba saboda haka abin da yake al'amul aghlab al-fasiq al-khabith yadda wasu suke faɗa kamar ibnu ashur ya ishara zuwa ga wannan to al-fasiq al-khabith wanda yake ya kai matuƙa ga lalacewa ya kai ya zama tattirin dan iska to ya fi sanya aure tattiriyar iska irinsa saboda zai fi sake sakewa ba za ta dame shi ba ita ma kuma ta fi san ta samu dan iska saboda zai fi ba ta dama ita ma ta saki ci to shi yana ganin kamar ibnu ashir yana ganin wannan kamar ana fadar tamhidi ne na a gaya wa mumini a nuna wa mumini cewa kakka yadda ka zama haka ya dauki abin daga babin tashri'i kamar fadakarwa ce ake wa mumini cewa kada ku yadda ku yi dabi'a irin ta tattirin dan iska kana muminin ka mutumin kware ka hauroce ba mutumin kirki ba ai ba kowa yake irin sai waɗanda suka kai wata gaya tunda har lafazin azzani din kalmar azzani din ce duk wanda kaga har ya kai ana kiran shi da wannan sunan kuma ya cancanci wannan sunan to ba karamin tattiri bane tunda wani abu ne wanda yana da wahalar tabbatarwa to amma shi har an tabbatar haka yake kaga alama ce da take cewa ya kai gaya ya kai matuka wajen sifantuwa da wannan sifa mara kyau har ta kai ta bayyana gare shi har ta kai ma ana iya kiran shi da wannan sunan wannan abu zahra a cikin littafin zahratu tafasir shi ma ya ishara zuwa ga wannan to amma cewa ba tashri'i bane wannan abin dubawa ne saboda bai saboda karshe Allah ce wa hurrima zalika ala al-mu'minin kalmar wa hurrima tahrim ne tahrim kuma shari'a ce tahrim shari'a ce ba wai kawai jan hankali bane a doka ce doka ce ubangiji subhanahu wataala ya kafa wa mu'minai cewa kada a samu irin wannan domin ana san duka wani wanda yake ganin abin da ake ba daidai ba idan ba zai iya hanawa ba to kada ya kasance tare da masu yi wa qad nazala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri kab ku zauna tare da su innakum idzan mithluhum in kuma kuka zauna tare da su tare da cewa suna kutsawa cikin ayoyin Allah to kuma kun zama su kaga shari'a bace yadda ka zauna tare da wanda yake abubuwan da ba daidai ba to kuma babu zama na shakuwa kamar zaman aure idan ya zanto zama ne wanda yake watakila na majalisa aka ce kakka zauna gurin da ka san ana sabawa Allah in ba hanawa za ka yi ba to kakka zauna gurin in kuma ka zauna kai ma ka zama daidai da masu yi to ina kuma ga wanda zai shaku da zamana ana kwana a tashi tare ayi zuriya tare ayi komai tare kaga wannan yafi buri sai to tunda har Allah subhanahu wataala ya hana a zauna da mutumin banza zaman da za a yi shi na wasu ƴan awanni a watsi kila ba za a sake yi ba kila sai wasu kwanaki ba a sake zamu a abin nan to ina kuma ga wanda zai zauna da wata wanda take ba ta da kamun kai kuma zama na diddin mutuka raba ko wata ta zauna da wani wanda baya da kamun kai zama na dindindin mutuka raba ce wannan yafi buri larabawa suna cewa al-mustami'u sharikul muktab wanda zai zauna ana yi da wani ana kibar wani shi kuma kawai ba shi yake baya sa baki amma kundinsa tarya kasa kunne yana ji to shi ma kamar duk da shi ba su da bambanci kuma lahira irin waɗannan duka tarin su ake yi gaba ɗaya kamar da Allah ke cewa ashurul ladina zalabu wa azwajuhum wa kanu ya'budun ku tattaro waɗanda suka yi zalunci da su da ire-iren su da duk waɗanda suke ire-iren su da abin da suke bautawa to kaga idan ya kasance ana son ka guje wa guri da yake mara kyau idan marru bil lagwi marru kiram wa idza alladhina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama ba sa halartar wurin da ake badala sannan kuma in sun wuce gurin da ake yasasshiyar magana ko kuma yasasshen aiki suka wuce suna masu mutunta kansu ba za su tsaya a gurin a tattauna wata magana tare da su ba to shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi akan bawa ma'anar ayat cewa anan Allah subhanahu wataala yana fadar dabi'a ce ta mutanen da suke na banza, za ka ga cewa sun san sauri na banza kamar yadda mutanen kirki suke gujewa mutanen banza. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan, kamar Al-Qaffal, kamar Zamakhshari, Al-Razi, Al-Baydawi, Abu Sa'ud Al-Shawkani. A ƙarshe Allah ya ce wa hurrima zalika ala al-mu'minin, an haramta wannan ga mu'minai. So haka wannan jumla ce sarihiya da take nuna cewa haramun ne wanda yake mu'mini ya auri matar da ta san cewa ba ta da kamun kai, tana biye-biye, haramun ne a kan sai aure ta. Wanda duk ba zai ji wannan magana ba, sai dai wanda yake daman can fasiki ne shi ma irinta, ko kuwa mushriki ne wanda daman addinin baya kansa. Amma wanda yake da imani, to imaninsa zai masa katanga, zai hana shi aukawa cikin irin wannan. Domin kamalul iman wa haqiqatul iman yabda'u zalika, yana hana aukawa cikin irin wannan. In kaga mutum ya hauka cikin irin wannan hali, to akwai raunin imani tare da shi. Shi yasa yazo a cikin hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yazdi zani wa huwa hina yazdi wa huwa mu'min. Mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mu'mini, sai an cire masa imanin da yake fatan samun lada da shi, yake fatan kubuta daga wutar jahannama, sai an cire masa shi daga cikin zuciya. Ko da asulul iman yana nan a cikin zuciyarsa, amma imanin da yake sa masa jin yana son ya samu lada a wajen Ubangijinsa, ya kubuta daga kabu Ubangijinsa, sai ya rabu da shi, to shi ne zai iya fadawa cikin wannan laifin. Saboda haka wannan dalili ne ƙarara wanda yake nuna haramcin a auri matar da take karuwanci har sai ta tuba. Haka nan a aurarwa da wanda yake zuwa yake neman karuwai har sai idan ya tuba. Idan ba su tuba ba, to haramun ne a aurar musu ko a auri irinsu, domin gudun kada a bata wato zuriya, a bata nasaba, kamar yadda Sha'abi yake cewa man zawwaja karimatahu min fasiq faqad qata'a rahimaha, wanda duk ya aurar da yarsa ta cikinsa ga wani fasiki, to ya yanke zumuncinta. Saboda haka akwai cutarwa kwarai da gaske miji ya auri matar da take karuwa, ko karuwa abin da ko mata kamammiya ta auri mutum da yake bin karuwai, wannan haramun ne da nassin Alkur'ani. Lokaci yayi, za mu tsaya nan. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi da kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.